بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير السبر شاتكوز قوات الربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى شكرا دبو دايادة داريه دورة تلاتين دا ترى ديدي دا شدا غوتن جنواري شكرا ميلادية تدبو بيو دا قوم شا تاكوس وانا نشيني كاسد نشدا چكين جيرنجير كسوسوان كاراتل تافن الاستقامة ولفر الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغافة تامسا wannan littafi yana karantar da mu ne wato manhaji madaidaici dangane da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka gudana a cikin addini da aqida da sauran mu'amaloli na rayuwa. Muna karanta muqaddima wadda malam doctor Rashad Muhammad Salim rahimahullah yayi ma wannan bugu na littafi. Za mu tashi a inda malam Rashad yake cewa وأما الفصل الثالث أتكم فصلين أكوكوا وهو آخر فصول الكتاب وأنم فصلين أكو شيني فصلين كارشي أتكم وتقبق اللتاف الاستقامة فأنوانه أدند أكا يمشي تاكي كو كان اللابار وأنم فصلي شيني فصل في الإكراه وما يتعلق به. Fasalin yana magana akan al-ikrah, tirsasawa, sanya mutum yayi abu dole ba tare da zabin sa ba, wa ma ya ta'allaqu bihi, da abubuwan da ke da alaka da wannan mas'ala. Wa qad ja'ala Ibn Taymiyyah muttasilan bil mawdu'i alladhi qablahu, Ibn Taymiyyah ya sanya wannan fasli ya zama yana da alaka da wanda ya gabace shi. Iz anna Allah tabaraka wa ta'ala awjabal أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كسن شوى الله سبحانه وتعالى يا وجب تام وانا الأمة سدنجا أمرني دعيك تكيكاوا كما سدنجا هني دقبر ممونا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولكنه قيد الإجابة بالاستطاعة والوسع. سيدي shari'a ta yi ma wannan umarnin da baibayi cewa ba kowa ne zai yi umarni ko hani a ko ina a ko da yaushe ba, sai wanda yake da istita'a, yake da ƙarfin iya haka, walwasa kuma yake da dama, sai yana da ƙarfin hujja da ƙarfin mulki, ƙarfin sarauta, ƙarfin faɗa a ji, walwasa kuma ya samu dama yin haka ɗin ta yadda zai zama umarnin zai ƙara maslaha ne, ba zai ƙaro mafsada ba. Wa abaha ma hurrima mimma yattaru almar'u ilayhi, sannan kuma shari'a ta halasta mutum ya aikata abin da ma ya haramta gare shi idan aka sashi cikin tirsashi. Mimma yattaru almar'u ilayhi, wanda mutum zai tirsasu izuwa ga yin haka, ghaira bagin wala adin, wanda zai yi hakan ne ba tare da baghyu ko ta'addaba. Abinda ake nufi da al-baghyu shine mutum ya afkawa abinda zai zama zalunci ne yayi tun asali. At-ta'addiya kuma abinda asalin aukawar yana da hujja aukawa izuwa gare shi, amma ya wuce matsayin da aka ce ya dauka, shine adin kenan. Misali kamar a ce wanda za a kai mafarmaki a yaƙi, dama jinin shi ya halasta, shari'a ta ba da daman a yaƙe shi, idan eh ne to za a auka mishi da wannan dalilin, to kar a wuce maka idarawa. In aka wuce maka idarawa to an yi ta'addiya kenan. Idan ko wanda jinin shi bai halasta bane gaba daya aka auka mishi to an yi baghyu. Ina fata mun gane. To akwai ittirar, akwai kuma al-ikrah, abubuwa guda biyu ne. Ittirar shine wanda mutum shi da kanshi zai ba kanshi fatawa cewa ya tirsa su zuwa ga yin kaza ikhtiyaran kamar yadda mutum zai iya cin mushe a sa'ad da ya zama cikin yunwa wanda take ta iya halaka shi a daji da sauransu to wannan mutar kenan amma ikrah shine wanda bai da zabi an sa shi ne dole da bakin bindiga ko da makami ko a ce sai yayi kaza in bai yi ba za a mishi kaza to wannan shine al mukrahu kenan akwai akwai karatu mai fadi a cikin shari'ar musulunci game da mas'alar ta ikrahi shi kanshi ibn taymiya kamar da zamu zo mu jiya da littafi ma akan haka ka karanta al-imamu al-bukhari a cikin as-sahih yayi kitabul ikrah wani kankanin kitab mai ban sha'awa da ainihin fa'ida da ke cikin sa haka akwai littafi da wani malami mu'asiri ga ibn hajr yayi wanda yayi shi akan maganan raf'ul ishtibah an ahkamil ikrah raf'ul ishtibah an ahkamil ikrah mujalladi guda haka wanda yake nafisun jiddan fi babi zamu zo dai mu ji maganganu akai dalla dalla insha Allah wato ghaira bagin wala adin ma'ana ghaira ma'ilin ilal ismi imma bit ta'diya wa imma bit tajawuz al mubah shine ma'anar shi ghaira bagin wala adin ko dai da ta'addanci ko kuma da wuce abinda ya halasta wa min huna intaqala ibn taymiya ila al kalami an al ikrahi wa hukmihi shar'i to daga nan ibn taymiya fa ya tafi zuwa ga yin karatu akan al ikrahu shi mas'ala din ta tirsasawa din wa hukmihi shar'i da hukuncin shari'a game da haka fi masail al bai'i washara hukuncin tirsasawa mutum wajen saye ko sayarwa wan nikah da hukuncin tirsasawa mutum wajen yin aure kamar a aura wa ƴa mace wanda ba ta so da karfin tsiya ko da abin nan da tilastawa wa talaq da ma saki a sa mutum dole sai ya saki matarsa yayi magana ko da yake ba anan yayi ba kamar yadda zaka zo ka ji har akan ma mas'ala game da tirsasawa kafiri ya musulunta shin ya halasta a tirsasa mishi ibnu كثير من الدمشقي يا بعد لاباري أتكين أحداث أتكين لتافن شي البداية والنهاية أتكين شي كرا تريشي دادة تمانا بحين جرم الله صلى الله عليه وسلم تشيوا أنيما وسو أهل الذمة ترساشي وسو متاني سكا تيلا ستامو سيسم مسلنتا داقا بايا وانا الكالي يسام لابارن هكا يسا أكزود سوكما يباو سداما تشيوا idan suna so su koma addinin su suna da yancin su koma addinin su idan sun fita daga musulunci yanzu ba ridda suka yi ba da haka jinin su bai halasta ba kuma wasu daga cikin su suka yadda suka koma cikin addinin su wasu kuma suka zauna a cikin musulunci wanda suka koma cikin addinin su aka koma musu da abin da ke kansu na jizya wanda kuma suka ce to yanzu san yadda da musuluncin ikhtiyaran suka ci gaba da yin shi ma'ana inda za a tirsa sa mutum ya shiga musulunci idan daga baya yace ya fasa to ba ridda yayi ba dan da man bai shiga bi mil'il qalbi ba haka ibnu kathir ya ba da labari a cikin ahdathu sanati 80 ba da 600 haka abin nan kamar yadda ta faru mas'ala ga imamu malik ga karanta littafin al-istiqsa li akhbaril maghrib al-aqsa na malan abul abbas an-nasiri wanda malami ne mutumin kasar maghrib ya ba da labarin asalin tarihin rikicin al-Imam Malik da Banu al-Abbas cewa al-Hazaini suka zo daga kasar Andalus kasar Madina sai suna bada labarin shugabancin abin nan Abdurrahman al-Dakhil a can Andalus da irin yadda yake da zuhudu da takawa da taimakawa talakawa da jihadi sai Maliku yake cewa ina ma a ce mu ma nan kasar Madina da sauran Hijazu da sauransu kenan musa musarakuna ire-iren waɗannan domin a lokacin sarakunan su Abbasiya wannan ne na farko su Saffahu su Abu Ja'far al-Mansur da wanda suka biyo bayan su wanda suke jabbarawa ne wajen dukan mutane da kashe su da tankwara duk wanda ya musu fito na fito ga kuma abin nan sarauta irin ta alfarma ta sa kaya da aja bayi da kadakade da maukibi da makamantansu sai zama abun ya fita daga haddi na shari'a ya zama kaman sarauta irin ta Kisra ko Kaisa ko makamantan su. Imam Malik yake jin takaicin ina ma a ce mu ma a kasan mu samu irin wannan sarakuna. To da labari ya kai ga kunnan sarakuna, shi wancan Abdulrahman al-Dakhil da aka je aka bashi labari sai ya ji dadi. Aka ce ma wannan daga cikin dalilin da yasa ya ce to duk ma kasan shi yanzu mazhabin Malik za a bi, domin da Andalus ana bin mazhabin Abdulrahman al-Auza'i ne. Yace to daga yanzu ma ya kafa doka kowa dole ya bi mazhabin Malikiya. Su kuma da suka samu labarin magana da Maliku yayi sai suka ji haushi, suka ji takaici, shine suka amfani da wannan damar suka zo da mas'ala cewa to dole ma sai kowa yayi mubaya'a, in ba haka ba matan shi sun saku, bayin shi sun yantu kaza kaza kaza. To da aka bada wannan marsum Malaki, Maliku kuma ya bada fatawa cewa to duk wanda aka ma haka wannan mubaya'a bata yi ba. Akan haka suka sa aka buge shi, aka mishi kaza, aka mishi kaza. Karanta wannan littafi da kuma littafin al-intiqa fi fada'ili as-salatu al-a'imatu al-fuqaha. To don haka mas'aloli ne waɗanda zamu zo mu ji su dalla dalla game da waɗannan hukunce-hukunce akan ciniki, saye da sayarwa, saki, aure da ire-iren su da alaƙar su da zaɓi ikhtiyar, da kuma rashin tabbatuwar su idan aka samu ikrahi, wasa'irul uqud da duk sauran wani kulli da za a kulla na alƙawari na biyan bashi ko alƙawari na sulhu ko yarjejeniya ko kasuwanci, allati ukriha alaiha al-mukra, wanda aka tirsa samu mutum a kai bi ghairi haqqin, ba da gaskiya ba, bi khilafi ma akrahu alaihi bi haqq, sabanin abinda za a tirsa samu mutum ya zama da gaskiya ne shine yayi ta'addanci, za a tirsa samu shi ya dawo kan gaskiya. Kamar mutumin da ake bin shi bashi kuma yana da wadatar da zai biya, yaki biya, to alƙali yana da ƴancin ya tirsa samu shi sai ya biya. To wannan ikrahun ne bil haqq, domin kwace haƙƙin mazlumi ne daga hannunsa. Kamar mutumin da ya cinye dukiyar marayu a matsayin shi na kawunsu ko babbansu ko meri ko wasiyi, za a tirsa samu shi sai ya dawo da kuɗin ku, to wannan ikrahun ne bil haqq. Haka kamar uba da zai ma ƴarsa ƙarama da bata girma ba tirsa shi akan aure, wannan ma ikrahun ne bil haqq, shari'a tana ratifying ire-iren waɗannan ikrahat din. Duk zai mana magana akan su insha Allah. Wa yantahi kitabul istiqama fi va safhatil 201 min al makhtuta, yace littafin al istiqama ƙarshen shi shine safha ta 201 a jikin rubutun hannu. Va da yake nufi zaharul waraka, na fata mun gano, za ga wani waje zai saka va'un, to zaharul waraka kenan bayan takadda. Wani waje kuma za ga ya saka ba'un, shine batnul waraka, cikin takadda. Takadda tana da fuska biyu, akwai ciki akwai waje. To inda kaga ya sa irin wannan za ka yi ta ganin su da yawa a gaba a cikin ta'alikat din shi. To yana nufin zaharul waraqati al 200 ba'd al wa wahid wa ba'da akhir ibaratihi, bayan zance na karshe da Ibn Taymiyyah yayi, yadhkuru an-nasikh anna hadha huwa akhir al-juz' ath-thani, sai wanda ya rubutun, wanda ya kwafe rubutun, sai ya faɗi cewa wannan shine karken juz'i na biyu na littafin nan. Illa anna al-makhtutata la tantahi, amma littafin bai tike a nan ba rubutun hannun. Iz yujadu ba'da zalika fusulun mujiza wa risalatun saghira lam tunshar, bayan nan zaka ga akwai wasu fassula ƴan ƙanana da kuma wani ɗan ƙaramin littafi wanda ba a yada shi ba, wa ukhra manshura, da kuma wani can daban wanda aka yada. Wa sawfa atakallamu anha inda kalami an al-nuskatil khatiyya bi idhnillah. Malam Rashad yace in Allah ya so a can gaba a inda zan yi magana akan copies din rubutun hannun, zan yi magana akan waɗanne abu ne suka biyo bayan malahikin da ke haɗe da littafin. Sai ya ce tahqiqul kitab, bayani akan ka'idar da ya bi ta ilimi wajen tahqiqin littafin. Abu na farko a ƙasan wannan shine wasfun nuskatul khatiyya wa tawfiquha, wato bayar da labari siffanta rubutun hannun, manuscript din wani iri ne, ya yake, wa tawfiquha, da kuma bayani akan inda aka samo shi, da yadda aka tabbatar da danganta shi ga Ibn Taymiyyah, da sauran bayanai da suke da alaka da wannan. Malam yace nuskatu kitabul istiqama al-khatiyya nuskatun wahidatun nadira. Malam Rashad yace rubutun hannu na littafin al-istiqama wata abin nan ce manuscript ne wato wanda yake wahidatun kwaya daya tilo nadira wanda yake da karancin samuwa mahfuza bi darul kutub al-misriya wanda yake yana ajiye ne a darul kutub al-misriya babban library na kasar misra tahta raqam garkashin lamba ta 973 tasawuf wato kamar da kasan ana classify littafai a library ta hanyar wato fanni fanni fannin kaza fanni kaza fanni kaza to akwai fannin tasawuf a wannan library a lambar wato reference ko kace lambar littafi mai 973 a cikin rankiyar littafan da suke magana akan tasawuf wa unwanu alladhi yujadu ala nuskati yadda aka rubuta sunan littafin a jikin wannan rubutun hannu an rubuta ne kitabu sunniyati fi qawlihi ta'ala wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat shine abin da aka rubuta a matsayin sunan littafin wa kad fujitu bi hadha al unwan malam doctor rashad yace da naga wannan suna na littafi an ya sunan ya sammatse ni na samu shock na samu kaduwa cewa wani irin suna ne wannan kuma if annani ragma bahthi am muallafat ibn taymiya yace saboda kasancewa ta duk da ina da fadin bincike yana da takhassusi wannan malamin kamar da muka ji a baya game da littafin ibn taymiya ya ci rayuwa mai tsayi yana aiki akan su ya bi ko ina inda zai iya samu su ya samu su to sai ya ji ga wani sunan wani littafi na ibn taymiya wanda bai taba jin sunan ba bai taba jin suna irin shi ba littafin ibn taymiya wa katabahu wa kutubihi da littafansa sanawatin adida shekaru masu yawa na dade ina bincike da tattaunawa da rubuce-rubuce akan littafin ibn taymiya gurgurdan hali na san sunayen su in an ambace su zan iya ganewa to sai naga ga wani littafi illa annani lam a'rif anna lahu kitaban bi hadha al-unwan amma ban taba sanin wani littafi wanda ke da irin wannan sunan ba wa inna ma azkuru anna kitaban bi hadha al-unwan ma yazalu makhtutan min ta'lif mar'i bin yusuf bin abi bakr ibn ahmad al-karmi al-hanbali al-mutawaffa sanata 33 ba'da al-mi'ah al-ashira lil-hijra yace abinda nake iya tunawa kawai shine ko wani littafi wanda yana nan rubutun hannu har yanzu littafin na wani babban malami ne ba hanbali wanda ya rayu a farkon karni na 11 shine yusuf mar'i ibnu yusuf ibnu abi bakar ibnu ahmad al-karami ya da tafsiri mai suna kwatankwacin wannan sunan al-kalimatul bayyinat wannan malami ya rusu jar shekara 1033 wanda shine ya dace da in kai combating zuwa miladiya ya rusu ne a 1624 da shi da rasuwarsa yau shekara 406 to wannan malamin shine aka sani a tarihance wani mashhurin malami ne ba hanbali mai rubuce-rubuce da yawa a cikin lugal arabiya da adab da fiqhu da hadisi da tarihi da sauransu babban malami ne Allah ya gafarta mishi asalin shi mutumin kasar Palestine ne amma ya rayu a kasar Al-Qahira anan ya rasu rahimahullah sunan shi kenan Mar'i bin Yusuf Abu Bakar Al-Karami babban malami ne to shine aka sani ya da littafi mai irin wannan suna Al-Ayatul Al-Kalimatus Sunniyat wa huwa kitabun fi tafsir littafi ne tafsiri daka sai shi malam Rashad yayi istigrabin cewa yanzu Ibn Taymiya yana da littafi mai irin wannan suna wa inda matla'atu ala al-makhtuta wajadtu anna dar al-kutubi qad nasabatha ila Ibn Taymiya da na fara karanta littafin na dauki littafin ina karantawa sai naga an rubuta cewa littafin na Ibn Taymiya ne kama anna isma Taymiya qad dhukira kama anna isma Ibn Taymiya qad dhukira fi ihda safahat al-makhtuta kuma banda bayani da na samu cewa littafin na Ibn Taymiya ne sai kuma ga haka din a rubuce a jikin littafin a cikin ihda safahat al-makhtuta al-akhira a ƙarshen rubutun hannu din fadlan bayan kuma an anna usdubal katibi wa afkarahu naga kuma salar rubutun da tunanen mai rubutun yaj'aluni akadu ujzimu bi annahu kalam ibn taymiya wannan yasa nayi kusa da ce kai tabbas wannan magana ibn taymiya ne ma'ana duk da yake sunan bai dace da irin sunaye littafin shi da malami din ya sani ba amma abin da ke ciki a rubuce da ya gwada shi da abin da yake da shi a baya na experience da khibra akan littafin ibn taymiya sai ya ga cewa lalle irin maganganun ibn taymiya ne wadannan wannan sun dace da irin aqida ibn taymiya da salon larabcin shi da sarar rubutun shi da yadda yake referencing da yadda yake bayanai da tahlilat din shi walamma qara'tu fi safhati al-ula min al-makhtuta al-unwan yayin da na ƙara kuma karanta a shafi na farko na rubutun hannun nan na karanta kuma sunan da aka sa a littafin anan wajen banda na jikin bangon wa huwa sai na ganin kuma a rubuta qa'idatun fi wujubi al-istiqamati wal-iqda rajautu an yakuna hadha alkitabu huwa kitabul istiqama sai na fara fatan to Allah dai ya sa wannan shine kitabul istiqama na ibn taymiya wanda muka dade muna nema a matsayin shi na mai bincike akan littafin yana da masaniya akan cewa littafin alistiqama har zuwa wancan lokacin ba a san inda yake ba ba a same shi ba amma yana cikin lissafin littafin ibn taymiya wanda ake ta nema da ya ga bayan abin da ya gani a bangon da ya fara karantawa tun a shafin farko zamu zo mu ji inda ibn taymiya zai ambaci wannan kalmar da kanshi a cikin muqaddima cewa wannan littafin nayi shi ne dan bayani akan ka'ida da take bayani akan wajabcin daidaituwa da tsayawa tsakatsaki to yana karanta nan sai ya ce Allah dai ya sa wannan shine littafin nan da muke nema thumma madaitu fi qira'ati safahati sannan na ci gaba da karanta takaddun littafin shafukan shi fata'akkadtu anna alkitaba ibn taymiya a lokacin daga karke na tabbatar da cewa lalle littafin nan na ibn taymiya ne li'annahu yushiru ila kitabin akhara lahu saboda ibn taymiya yana fadan wani littafin kuma daban yana daga cikin dama dabaru da ake gane makhtuta ta waye idan kana karanta ta ta yi ishara zuwa ga wani littafi da aka sani nashi cewa yayi littafi kaza ko zai yi littafi kaza ko ya karanta da littafi kaza ko zai karanta da littafi kaza to zaka sai ji a littafin nan na istiqama rubutun hannu ibn taymiya yana fadan cewa yana ishara zuwa ga wani littafi na ibn taymiya din shine mene huwa kitabu jawabul i'tiradat al-misriya ala al-fatawa al-hamawiyya ibn taymiya yayi ishara zuwa ga littafin jawabul i'tiradat al-misriya ala al-fatawa al-hamawiyya wanda shi ma ya bata zuwa yanzu abinda aka samu bai wuce juz'i guda daya ba alhalin kuma masu tarjuma ibn taymiya su ibn abdul hadi sun ba da labarin cewa littafin ya kai kamar juz'i 8 wanda amso shine ibn taymiya ya bayar ya ƙara faɗaɗa bayani akan maganganun da malamai din nan na mazhabobi asha'ira da sauransu suka hadu suka ce suna da abin nan suna da i'tiradat suna da tsokaci ko korafi akan abubuwan da ya rubuta a cikin al-hamawiyatul kubra kama sabaka an qaddamtu fi kalami an tarihi ta'lif al-kitab kamar yadda aka san cewa na riga na gabatar da wannan injimalan a inda ne magana akan tarihin rubuta wannan littafin ala annahu yujadu isharatun ukhra fil makhtuta ila kutubi wa rasaila hiya min ta'lif ibn taymiya sannan baya ga haka an samu wurare waɗanda aka samu nuni da bayani akan wasu littafai manya ko ƙanana daga cikin littafin ibn taymiya mislu qaulil katib mai wannan rubutu yace a wani waje wa qad takallamna ala hadhihi al-ayati fi ghairi hadha al-mawdi' mun yi magana akan wannan aya a wani wuri daban wanda ba wannan ba wal ayal maqsudatu huna ayat da yake nufi anan hiya qauluhu ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'bud wannan magana da ibn taymiya ya faɗa akan wannan aya ta cikin suratul zariyat malan yace wa qad takallama an ibn taymiya fi kitab al-ubudiyya littafin al-ubudiyya da ibn taymiya gaba ɗaya sharhin wannan mas'ala ne sharhin mas'alar bautar Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud littafi juz'i guda na al-ubudiyya abinda yake magana akai ken wa fi kitabi haka nan ibn taymiya yayi magana akan wannan mas'ala a cikin littafin dar'u ta'arud al-aql wan naql dar'u ta'arud al-aql wan naql wanda kuma shi wannan malamin mun ji cewa dama asalin PhD shi ma akan wannan littafin yayi a kasar Ingila. Wa yadhkuru mu'allifal kitab fi mawdhi'in akhar, malamin kuma wanda yayi wannan littafi wanda ake kokarin a tantance mana shi yanzu ya zama cewa shine istiqama din, to ya ambata kuma a wani wuri mayili ya ambaci abu mai zuwa. Wa hadhihi al-asnafu thalatha al-qadariyya al-majusiyya wal-qadariyya al-mushrikiyya wal-qadariyya al-iblisiyya wa qad basatna al-kalama ala hadhihi al-firaqi fi ghayri hadha al-mawdi. Wannan ya kwafo ne bil harf, abinda Ibn Taymiyyah ya ambata zamu zo mu ji shi a cikin littafin insha Allah, cewa wa hadhihi al-asnafu thalatha, kaga waɗannan yankin qadariyya kala uku. Qadariyya wato masu musun cewa Allah yana da kaddara. Ibn Taymiyyah ya kasasu zuwa gida uku dangane da yanayin batarsu da irin abin da suka kudurci. Akwai al-qadariyya al-majusiyya, qadariyyawa waɗanda suke majusawa. Ya dauko wannan tasmiya daga hadisin al-Imam Abu Dawud da al-Imam al-Hakim, hadisi ne ingantacce wanda malamai sun tabbatar da ingancin sa. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma, qadariyawa sune maguzawan wannan al-umma. Akwai kuma hadisi wanda yake tabbatacce wanda Sheikh al-Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha a lamba ta 2748, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ummati, akwai mutane kala biyu a cikin al-ummata, la taridani al-hawd wa la tusbu sharwa a tafkina ba, al-qadariyatu wal murji'a, ce qadariya da murji'a. Ma'ana qadariya masu musun kaddara, masu ganin duk abin da mutum ya aikata yafi karfin Allah ne shi sai ya aikata, da kuma murji'a masu ganin duk abin da mutum ya aikata ya Allah ne, Allah ne ya ga damar ya aikata ba matsala, kuma Allah mai gafara ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan mutane guda biyu suna daga cikin waɗanda ba za su zo al-kausarasa ba, ba za su zo haud ba. Allah ka tsare mu daga wannan bala'i. Da haka suna daga cikin kenan waɗanda za a kora daga haud. To daga wannan hadisin na farko da wannan na biyu, shine Ibn Taymiyyah sai ya sa musu suna qadariyya, qadariyatul majusiyya, al-qadariyyal majusiyya, wanda suke musun cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci ayyukan bayi ba, su ne qadariyya ta farko. Sai kuma wal qadariyyal mushrikiyya, qadariyawa mushrikai, karkashin fadin Allah walau sha Allahu ma asharakna ko wala aba'una wala harramna min shay'in, waɗannan mushrikai qadariyya wai suke cewa to ai Allah ne ya gara masu shirka. Nan Ibn Taymiyyah su kuma kiyasu da suna al qadariyyal mushrika, wanda su kuma batan su ta wuce waɗancan, dan su ba suna yanzu gaba ko rikici kawai da ka'idojin addini ba, suna ma rikici da hankalin da Allah ya ba su na ikhtiyar, na inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura, suna ma musun wannan cewa ba su da ƴancin su zaɓi abin da za su yi. Kaga ya kamata su musa cewa idan suna jin yunwa su ce lo sha Allahu la shaba'ana, in Allah ya so kai mu ji mun ƙoshi, mu ba za mu ci abinci ba. Kaga suna mu inkarin wannan fitarar ma, da haka batan su ta wuce batan waɗancan. Sai kuma al-qadariyyal iblisiyya, wanda su kuma suka hada duka waɗannan batan guda biyu suka yadda da shi, suka ainihin wato suka yi karara cewa lalle Allah baya halitta ayyukan bayi, amma kuma idan shari'a ya fara su danganta izuwa ga Allah, kamar yadda abin nan Ibn Taymiyyah ba da labari yace waɗannan su sun soki hikimar Allah da tsarinsa wajen bayar da shari'a da hana bata da bawa mutane zaɓi da duk maganganun da aka sani game da hikimar halitta da tsarin da Allah ya tsara cewa bai yadda ai barna ba, yana son masu kyautatawa baya son masu muzantawa ko masu kafirci, sannan zai azaba, sannan kuma ya ba da zaɓi na mutum ya zaɓi abin da zai na alkhairi ko na sharri, sannan kuma duk waɗannan suna gudana ne ƙarƙashin asalin ƙaddara da ikon Allah da tsarinsa. Duka sun yi musun waɗannan su ne iblisiyya kenan, saboda iblis shine farkon wanda ya fara musun hikimar Allah game da dan me yasa Allah zai halicci annabi Adam ya bashi wani daraja. To waɗannan binnan guda uku, qadariyawa guda uku, Ibn Taymiyyah ya ambace su anan cikin makhtuta ta al-istiqama kuma yace qadba satnal kalama ala hadhihi al-firq mun tsaya mun yi bayani dalla dalla akan waɗannan kungiyoyin fi ghairi hadha al-mawdi' a wannan a wurin da ba nan ba ibn taymiya malar rashad yace shi ko ibn taymiya ya takallamu an hadhihi al-asnafi thalatha fi kathirin min kutubihi wa rasaili akwai wurare da dama waɗanda ibn taymiya yayi magana akan waɗannan abin nan aqidu guda uku wa qad khassasa risalatan saghiratan li hadha al-mawdu' kuma ya ma killace wani karaman littafi akan mas'ala bayan da yayi magana akan ta a cikin abin nan akwai a cikin littafin majmu'ul fatawa akwai magana akan mas'alar akwai yayi magana a cikin littafin ibtalul hiyal anan ma yayi magana akai sannan yayi magana kuma a wasu wurare daban-daban da dama akan mas'ala ha'ila yau wa yatakallamu al-mu'allifu fi mawdu'in akhar fi mawdu'in akhar anil fana'i sannan kuma me wannan rubutun hannu ya sake tattaunawa a wani wuri daban akan mas'alatul fana' fana al-fana'u wato wanda yana daga cikin alfaz na sufiya abinda suke nufi da shi shine mutum ya nashe ya narke a cikin abin da yake ya nitse a cikin wani abu da yake yi har ya zama baya ganin komai baya ganin kowa sai wannan abu bayi da wani abu yayi tafarrugi ga wannan abu kamar yadda Allah yake cewa wa asbaha fuadu ummi musa fariga malaman tafsiri suka ce ai farigan illa min dhikri musa zuciyar ta riga ta wofanta daga komai ba ta ganin komai sai danta Musa da ta je ta saka shi a kwando ta aji shi inda aka ce ta aji shi hankalinta ya tashi ba ta ji ba ta gani sai wannan ainihin abin to haka ta yi fana'i kenan ta yi fana'i a cikin tunanin danta da haka ba ta ganin komai a ɗabi'ance mutane duk sanda zuciyarsu ta ta'allaka da wani abu suna samun irin wannan matakin ko matakin yana da wato limitation gwargwadon yadda zuciya ta damu ko ta kwadaitu ko ta tirsasu zuwa ga kauna ko sa rai ko nace wannan abun ko kulafuci akan shi gwargwadon yadda za ta manta sauran abubuwan da take ciki idan mutum ya fana'i a cikin wato zikiri zai manta komai to gwargwadon fana'in da yayi gwargwadon kaunar wannan zikirin da yake haka koda a abun duniya ne wanda ya damu da wata harka da yake zaka ga ya bata muhimmanci kuma da baccin shi da farkawarsa da komai nashi yana tunanin wannan abu gwargwadon yawan tunanin abinda wannan matsala ta dauka a cikin tunaninsa da gwargwadon yadda zai mu hankalin shi yana kanta in ya karu hankalin shi zai kara komawa can to hankalin shi na komawa ka abin duka sauran abubuwa yana rabuwa da su har sai ya waye gari babu komai a cikin zuciyarsa sai wannan abin shi kadai to shine yayi fana'i kenan al'am ya nutsu a ciki lafazi ne na irin sufaye suna amfani da shi zamu ji bayani a gaba insha Allah malamin yace wa katakallamtu fi ma maba min alqawaid ala ma'anil fana'i almawjud fi kalami almashayikh wasufiya yace nayi magana a abin da ya gabata na ka'idojin da tattauna akan ma'anar fana'i wanda ake samu a cikin maganganun shehunai da sufaye wa annahu thalathatu aqsamin cewa fana'i dinnan iri uku ne fal awwalu na farko al fana'u an ibadati ma si wallah mutum ya zama ya ainihin fana'i wajen an ibadati ma si wallah ya nitse a cikin bautar abin da ya wannanci Allah ya rabu da komai sai Allah la yuhibbu illa Allah wala ya'budu illa Allah wala komai nashi sai illa Allah to sai a ce yayi fana'i ya wufanta ya nitse an ibadati ma si wallah daga barin bautar duk wani abu da ya wannanci Allah wal fana'u thani nabiyu an shuhudi ma si wallah ya zama yayi fana'i ya wufanta daga ganin duk wani abu wanda ba Allah ba baya ganin komai duk abin da yake gani kawai Allah ne duk zai mana magana akan su wa thalithu na uku al fana'u wa huwa fana'ul kafirina shine fana'i na kafirai wa huwa ja'alu wujudil ashiya'i huwa ainu wujudil haqq sai a wayi gari sai mutun yana ganin samuwar abubuwa din nan duk abin da ake gani to shine asalin Allah shine yan wahdatul wujudi kenan yan hululiyya in ya wayi gari baya ganin komai sai a matsayin Allah ma'ana ya nitse ya nitse ya nitse nitsan ya kai mishi matuka sai ga ai duk ma wani abu da yake gani a duniyar nan kai Allah ne sai ya kudurta cewa komai Allah ne ya mu'amalanci komai a matsayin Allah hai wani hayya sanar da cewa shi Allah ne ko kuma kowa ma Allah ne fana'i ne suke yi wanda shine mataki na karke na kafirci a fana'i wancan na farko mai kyau ne shine mutum ya zama baya ganin komai a wajen bauta baya bautar kowa sai Allah yana da ikhlasi wajen bautar shi dan Allah kawai yake idan mutum ya tsaya a haddin shari'a game da wannan kamar da zamu zo mu ji daidai ne kyautatawa ne mutum yayi fana'i an ibadati ma si walla ya wufanta ya rabu da bautar wani Allah sai zama a cikin bautar da yake babu riya babu sum'a babu wani abu da yake ya wannanci ikhlasi kuma yana shi ikhlasi ne yake jan shi zuwa gare shi jayuwa ce zuwa ga Allah da jazba zuwa ga bautar Allah take jan shi to wannan bisa wannan matakin idan ya taƙaitu akan abin da yake sananne min addini bil ma'ruf to babu matsala a cikin sa haka al fana'u an shuhudi ma si wallah ya zama ba mutum yayi fana'i baya ganin wani abu sai Allah wannan ba irin wancan na uku bane nan gani ta fuskar baya ganin girman wani sai Allah baya ganin ƙarfin wani ya bada doka sai Allah baya wala'i ma wani sai Allah to wannan ma tauhidi ne ikhlasi ne a bisa yadda yake a sura shi haka al'amma ina fata mun gane to daga nan ne kuma sai su zarme saboda asali suna gina qawaid din ne ba akan irin qawaid na sufanci irin na salaf ba kamar da muka karanta kuma kai bayani takeice a darasin da ya gabata cewa sufancin na farko tukunnan lafazi ne muhdath sannan abinda ake a cikin sa na neman kusanci zuwa ga Allah tafarkin tarbiyyar da ake bi shi ma tafarki ne muhdath amma salaf annabi da sahabbai da tabi'ai suna da abin da za a yi kira da suna sufanci shine zuhudi da suke da shi sannan kuma suna da tafarkin nasu tarbiyya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura su akai shine kana'a da yadda da kadan da guje ma duniya da nacewa akan bautar Allah da nadama akan zunubai da sauransu wannan da abubuwa ne sananu game da salaf to da aka zama ba irin wannan matakin ake bi wajen tarbiyyar zuciya ba to shine har sai mutun ya zarme zuwa ga abin da zai kai shi ga kafirci kaman wannan mataki na uku wa huwa fana'ul kafirina wa huwa ja'alu wujudul ashiya'i huwa ainu wujudul haqq aw wujudu nafsihi ainu wujudihi ko kuma yace samuwar shi kansa mai magana ko mai kudurce wannan aqidan ita ce samuwar Allah kama bayyanahu fi min madhahibi ahli al-hulul wal ittihadi fi ghairi hadha al-mawdi' ibn tamiyah yace kamar da muka bayyana wannan game da aqidar yan hululiyya da ittihadiyya a wani wuri wanda ba wannan ba wa ibn tamiyah yatakallamu ala hadhihi al-aqsam al-thalathati ibn tamiyah yayi magana akan waɗannan abubuwa nau'o'in su guda uku na fana'i fi akthari min mawdi'in minha yayi maganan nan a wuri ba ɗaya ba ba biyu ba min ha daga ciki akwai kalamuhu alaiha fi risalatin nushirat qadiman bi unwan yayi magana akan wannan mas'ala a wani ɗan ƙaramin littafi da aka taba yaɗa shi can baya wanda ya bada sunan ibtalu wahdatul wujudi warraddu ala alqa'ilina biha lalata aqida yin lalata aqidan wahdatul wujudi da kuma raddi akan masu wannan aqida thumma nushirat bi unwanin akhar aka sake buga wannan littafi da wani suna can daban wanda yana cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyu har ila yau a cikin littafin iqamatu dalil ala ibtal alhiyal akwai wannan qadiya ibn tamiyah tattaunata haka nan a cikin littafin ar-raddu alal mantiqiyyin kitabur raddi alal mantiqiyyin anan ma ibn tamiyah ya tattauna akan qadiya ta fana'i magana ce da ya dade yana yin ta a wurare daban-daban har yanzu ne yana kokarin bayyana mana yadda ya iya gane cewa wannan littafin na ibn tamiyah ne a tabbatance sannan kuma ya gane cewa littafin shine kitabul istiqama wanda aka dade ana nema wa yadhkuru al muallif ba'da dhalika ma yali sannan sai kuma ibn timiya ya ambaci zance mai zuwa yace fal hasilu annahu tajibul muwazanatu bainal hasanati was sayyiati allati tajtami'u fi hadha al bab wa amsalihi wujudan wa adaman kama qarrartu mithla dhalika fi qa'idati ta'arud sayyiati wal hasanat yace fal hasilu abinda zamu gane anan annahu tajibul muwazanatu wajibi ne a tsaya ayi muwazana ayi abin nan ayi kwatanci ayi compare ayi contrasting baina al hasanati was sayiat agwama bambancin dake tsakankanin kyawawan ayyuka da munana allati tajtami'u fi hadhal babi waɗanda suke haduwa a wannan fuskar wato kamar yadda muka ambata a babi na fana'i akwai al fana'ul hasan akwai mai kyau akwai kuma as-sayyi akwai kuma mummuna akan kowanne a cikin su za a iya samu wani yanayi na abu wanda yake mai kyau da yanayi na abu mummuna to dole ne a tsaya a tantance ina ne mai kyau ina ne mummuna me ya maida wannan mai kyau me ya maida wancan mummuna menene al-haddul fasil bainahuma ina ne iyakar da ke tsakankanin su yace dole a tsaya a kalli wannan wanda suke tajtami'u fi hadhal babi wanda suke haduwa a wannan babi wa amsalihi da ire-iren sa wujudan wa adaman wujudan wa adaman inda za a same shi da inda babu ina ne aka samu mai kyau ina ne aka samu mummuna kama qarrabtu mithla dhalika fi qa'idati ta'arud sayyiati wal hasanat kamar yadda na tsaya ne bayani akan wannan mas'ala a cikin babin a cikin wani karatu da na rubuta akan magana akan ka'ida game da karo tsakankanin kyawawan ayyuka da munana me ke sa a samu karo mutum ɗaya yana kyawawan ayyuka yana munana kuma me ke sa aiki mummuna ya zo ya ɓata kyakkyawa ko kuma kyakkyawa ya sa a goge masa mummuna duk ka'idoji ne sanannu a cikin ilimi na aqida ka'ida akan innal hasanat yudhibna sayyi'at da kuma kawaid da suke da ire-iren waɗannan a waɗanda Ibn Taymiyyah yayi magana akan su sai ce Ibn Abdul Hadi yadhkuru fil uqud ad-durriya sannan na tuna kuma cewa Ibn Abdul Hadi a cikin littafin sa da yayi na tarihi Ibn Taymiyyah al-uqud ad-durriya ya ambaci min musannafati Ibn Taymiyyah daga cikin littafin Ibn Taymiyyah ya ba da labarin wa qa'idatun fi anna jima' al-hasanati al-adl wa jima' as-sayyi'ati adh-dhulm akwai littafi da Ibn Taymiyyah ya rubuta ya sa mai suna ka'idar da ke bayani akan cewa gabaki daya jima' al-hasanat abubuwan da ke karkashin tukullumar da ake gina aiki mai kyau akan ta ita ce al-adl adalci adalci wajen aqida shine dayan ta Allah adalci wajen ibada shine bauta masa adalci wajen mu'amala shine ihsani ga bayinsa duk waɗannan sune qawaid amma da ake gina ayyuka na kirki akan su wa anna jima'a sayyi'ati adh-dhul sannan kuma ka'ida tukulluma wanda ake gina munanan ayyuka suke faruwa a sakamakon ta ita ce zalunci zalunci wajen aqida wato sanyawa Allah abokin tarayya kenan zalunci wajen ibada sanyawa Allah abokin tarayya wajen bauta masa zalunci wajen mu'amala shine cutar da bayinsa kuntata musu zaluntar su cin haƙƙin su zubar da jinin su cin mutuncin su sanya gaba da keta tsakankanin su uzurta ma rayuwar su taya musu da hankali fitinar su duk waɗannan mabudai ne na zalunci zaka ga duk sanda Allah yake bayani akan zunubai kuma komar su zaka ga ana alakanta su da zalunci fa badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum haka wa idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha ko haka irin fadin Allah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarallaha wastaghfara lahum ar-rasul akwai dai irin waɗannan nazairu ha kathira a cikin alqur'ani wanda suke nuni zuwa ga ta'asirin zalunci a wajen abin nan aikata barna shine kamar wancan da Allah subhanahu wa ta'ala da so kada aya sabai suka ce fa ayyuna lam yadhlim nafsa me ayan ma alladhina amanu wa lam yalbasu imanuhum bi dhulmin ko sai suka furgita sai Allah ya basu manzala basu labari ai ana magana akan ashirka ne inna shirka la dhulmun azimun to ibn taymiya ya tattauna akan waɗannan qawaidin a cikin littafi musamman guda wa yadhkuru ibn qayyim al-jawziya unwanan mushabihan fi risalati asma'u mu'allafat ibn taymiya hakanan malam ibn qayyim al-jawziya na da wani dan juz'i kankani haka wata ɗan risala wani dan pamphlet kankani wanda a ciki ya bayyana sunayen littafan ibn taymiya ne ya kawo sama da guda 360 akwai shi anan sama dan karami ne haka sosai bai fi girman qawaidi ba karami ne haka to a ciki ya ambaci littafi mai suna irin wannan sunan littafin kenan na Ibn al-Qayyim din Asma'u Mu'allafati Ibn Taymiya sunayen littafan malamin su Ibn Taymiya rahimallahu al-jami' har yanzu dai malam Dr. Muhammad Rashad Salim ne rahimahullah yake mana wannan jawabi ala annani wajadtu ba'da dhalika fil warqati al-ula min al-makhtuta tasrihan yace bayan da din na gama wannan neman nawa ina ta neman mafita ina neman abin da zai nuna mini wato gaskiyar hasashe na cewa wannan littafin shine al-istiqama kuma na Ibn Taymiya ne yace bayan da din na gama wannan sai na zo na riska karara a cikin wata warka wata takarda a takarda ta farko daga cikin takaddu littafin al-istiqama din sai na tsinci an fadi haka karara bi anna hadha al-kitaba huwa kitabu al-istiqama sai ma aka huta shi da ni duk wannan tunanan wa hadha sawfa ubayyinuhu fi ma yali min wasfi lin-nuskhati insha Allah bi idhnillah yace in Allah ya so da idinin sa anan gaba zan zo ne bayani akan inda naga wannan maganar karara amma bi taqatu دار الكتب المرفقة بالنسخة sai kuma littafai a library wanda suke standard library suna tare da bitaka shine cartel library catalog card dinta wanda takarda ce kankanuwa yanzu zamani ya juya ba a yin su irin na gargajiya da aka sani da amma za ga takarda ne mai dauke da sunan littafin sunan malamin da yayin shi idan bugagge ne shekarar da aka buga shi da madaba'a da ta buga da kuma wasu lambobi ga sunan kala daban-daban class mark da wane ne da wane ne wanda su ma'aikatan library sun san kan kayan su sun san abin da wannan lambobin suke nufi sun san abin da komai yake nufi akan yi ma catalog din a ce akwai na wanda suke tafiya da jeren giyar sunayen marubutan ko kuma na jeren giyar sunayen littafan akwai kala-kala da iri daban-daban gwargwadon tsarin da ake bi wanda yake da khibra akan me library ya san me ake nufi to wannan littafi yana tare da wata takarda irin wannan catalog wanda take dauke da bayanai masu zuwa fa kutiba fiha ma yali a cikinta a jikin wannan takarda ko wannan kati an rubuta wannan bayanin mai zuwa unwanul musannaf title din littafin title of the book al kalimatus sunniyat fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات سنن littafin kenan unwanul musannaf al kalimatus sunniyat kalmomi na sunna game da fadin Allah subhanahu wa ta'ala وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم كتب تحتها a kasan wannan kanin zance kuma sai aka rubuta ismul muallif wannan a zahiri catalog ne wanda yake tafiya a tsarin wato abin nan book title order ba ofo abin nan title ba wato asalin wannan abin da zai zama shine kalima miftahiya kalma da za a nema shine sunan littafin ba sunan marubucin ba tukunna da aka sai aka kawo sunan marubucin a ƙasa aka sa Taqiyuddin Ibn Taymiya wa kutiba tahta a ƙasan wannan kuma sai aka ƙara rubuta 16 wa 200 waraka wannan kuma bayani ne akan yawan takaddun littafin tunda rubutun hannu ne aka ce littafin yana da takadda guda 216 wa ta hata zalika a kasan wannan kuma sai aka rubuta yanzu kuma za a rubuta source din inda aka samu rubutun hannun tunda ba da bugun inji ne an riga an yada shi sai a saka madaba'a da shekara to to maimakon haka kamar da in kana rubutu zakai bayani akan madaba da shekara idan littafi ba a buga shi ba kaga babu madaba da tayi aiki akan shi kenan to zaka fadi inda ka samu shi zaka fadi inda ka same shi a hannunwa ka samu photocopy ne abin nan ne kai ka rubuta da kanka ko kuma a zamanance ka dauko shi ne daga yanar gizo da ana bayani irin wannan shine kwatan kwace wannan bayanin cewa musawwarun anin nuskhatil makhtuta al mahfuza bi dar al kutub al qawmiyya wannan littafin musawwarin photocopy ne an kwafo shi ne daga anin nuskhatil makhtuta daga manuscript rubutun hannu al mahfuza wanda yake ajiye bi dar al kutub al qawmiyya a national library na misra shi suke ce madar al kutub al qawmiyya ta hata raqam a can yana kan lamba ta 973 tasawuf a sub abin nan sub field na tasawuf wato bangare in ka je library zaka ga yadda ake jefa ake jera alifin ba'un tawun har zuwa karshe tawun na boko ne ko na latin kenan misali abcd ko na larabci to kowane harafi yana wakiltan wani field ne mai zaman kanshi kace misali tun daga accounting har zoology A to Z misali kowane harafi yana wakiltan wani sub field ne misali accounting business education binnan linguistics geography engineering philosophy haka za a yi tafiya har zuwa kan fanni na ƙarshe da aka jera to a musulunci kuma akan jera su daga kan akan mustartibi ne galibi bisa darajarsu misali a ce alquran wa tafsir ko qur'an wa ulumuhu sannan sai at-tafasir sannan sai kutubul hadith ulumul hadith mustalahul hadith shuruh akan zo kuma ai magana akan aqida da littafanta wanda suke kode musnada masu isnadoji na dace da wanda suke su daukowa daga baya sannan kuma sai littafan fiqh akan kasa su zuwa mazahib hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila fiqhul muqaran fiqhul waqi da ake ce mishi ko fiqhul nawazil fatawa haka dai zaka ga jeren giya iri daban-daban ko take dukkanta tana da tsari ba wai kawai ka ake yinta da ka ba akwai tsarin da ake bi a library wajen yin shi haka ba ita jera su to har azo kan raqa'iq az-zuhud war raqa'iq sai kuma at-tasawuf al-falsafa kaza 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 to a cikin irin wannan tsarin sai da mana an sanya wannan littafin a cikin ƙarƙashin tasawuf sufanci wannan shine bayanin abin da ke cikin takadda ko kati wanda ke hada da littafin amma safatul ula min al-makhtuta fa kutiba fi a'laha ila al-jihati al-yamin yace ita kuwa takadda ta farko ta jikin littafin an rubuta a saman ta ta dama tasawuf wa akhlaq diniya dama a jikin littafin shi ma sukan sake rubuta bayanai wanda za su alakanta shi da abin nan din shi ma'ajiyarsa ko group din da ya belonging to inda ya fito sai aka rubuta tasawuf wa akhlaq diniya da wannan lambar dai ga ta nan 973 wanda kamar shine class mark da littafin kenan wa fi wasat as-satri awwal al-kitab a tsakiyan abin nan layi kuma a farkon littafin sai aka rubuta wata lamba ga ta nan 422 da kuma jimun a sama to wannan jimun din yana wakiltan waɗannan abjad din ne harufan abjad waɗanda suke wakiltan waɗannan abin nan din misali mu dauka a ce alhamza tana wakiltan alquran wa ulumuhu ko mu dauka ba'un tana wakiltan alhadith to haka za a saka kowane harafi wakilci na wani fanni idan kaga wannan jimu din tana ishara ne kenan zuwa ga fanni na tasawuf a tsarin wannan labirarin zaka shi ma ga labirarin da ya daga ya ga jimun 422 wannan littafin zai gane cewa yana fannin tasawuf ne shine littafi mai lamba ta 400 da kaza to daka in yaje ya san inda zai aje shi in ka zo kana neman shi da ka mishi bayani sunan littafin idan ya bincika takaddunsa ya san cewa littafin yana lamba kaza a wuri kaza kuma idan littafin yana nan on ground zai gaya maka in kuma a daidai lokacin wani na amfani da shi ko wani ya ara zai gaya maka cewa littafin is not available wannan a inda yake abubuwa fa yadda ya kamata kenan ideal mun gane ba wai waƙin yadda mu muke gani a irin wuraren da muke rayuwa ba dan kasan Najeriya ne komai namu ma'aunan mu daban da na sauran al'umma Allah ya tsare mu thumma ila yasari zalika kutiba ta haguda wannan kuma sai aka sake rubuta wannan lamba ta 973 tasawuf wa hadhi kulluha min bayanati daril kutub duk waɗannan bayanai ne waɗanda suke na su ma'aikata ko gidan da ta tafan wato library din wa tahta zalika kutibat ibaratun fiha kalimatun naqisa aw ghairu wadiha ci a ƙasan wannan bayanan kuma akwai wasu maganganu da aka rubuta ko dai suna da tawaya akwai abin da ya bare a jikin su ko ya goge ko zamani da ya tsawo ba sa da iya karantuwa ya share aw ghairu wadiha ko kuma bai fito sosai ba kamar da kasan dai rubutun hannu ko da biro kai shi ko da pencil ko da computer aka yi shi a zamanance idan zamani ya tsawo wani abu na iya sa ya zama ko dai datti ya hau kan shi ko manja ko ya goge ko ya dashe ko gara ta ci ko ruwa ya taba shi da haka wani abu akwai yiwuwar a samu halal a samu nakasa ko rashin fahimtar wani wuri to balan zalita fa ne irin na da rubutun ta wadan hannu ne takaddun kuma ba takaddu ne irin waɗannan na zamani ba wasu takaddu ne irin na zamanin su wasu ma fata ne wasu ma gasu nan dai gurgurdan abin da ya sawaka na kimiyyar da suke da ita ko wayewar kan da suke da ita na technology a wancan lokacin to da haka sai aka samu wasu maganganun da suka biyo baya waɗanda wasun su ba su fita yadda ya kamata ba kama yali gashi kama haka hadha ma auqafal abdul faqir ila allah ta'ala ala talabati ilmi alhasan bin muhammad bin qalawun afallahu anhu wa huwa kitabul istiqama an-nadhr fi to zaka ga ya saka farag haka ma'ana daidai nan wajen akwai abin da ya cire ba iya karanta shi ba wafqan sahihan shar'iyyan la yubau wa la yuhabu wa la yuwarrasu wa la yakunu illa to bayan illa din nan ma shi ma akwai wani wuri da bai fito ba lillahi ila abadil abidina wa shartun nadari fi hadhal imam muhammad al shi ma akwai halal ko shartun ala musta'irihi birahanin maqbudin yuhfadu inda shi ma akwai halal wala yaghibu bihi akthara min 3 ashhurin wa yakunu mafarra shi ma akwai halal li thubut al i'arati faman badalahu ba'da ma sami'ahu illa nan ma akwai halal allah ibtigha'a wajhi allah wa zulfa ladayhi yawm al hasara wan nadama walahu nan ma gaba da shi akwai halal yawm tasi'i jumada al akhirah sanata 55 wa 700 fil asli sab'a babu 100 din wa kafa billahi shahida wannan kuma bayani ne na kaman a ce declaration na bayar da littafin asalin mutumin da ya ba maktaba ko ya ba da sadakar littafin shine ya rubuta wannan waqafi ne yayi wani sarki ne zamu ji bayani akan shi insha Allah gashi yace wata ta hadha ma auqafal abdul faqir wannan shine waqafi waqafi da muka sani na mutun ya dakatar da wata dukiya daga kaiwa ga wani ya dakatar da amfanin wani abu nashi daga kaiwa ga wani shine ma'anan auqafa al waqafu abu ne sananne a cikin addinin Allah a cikin sunna a cikin tarihin zamanin musulunci sarakuna da attajirai da malamai da waɗanda suke ainihin ɗaliban ilimi ya tabbata ya zama al'ada a ƙasashen Larabawa musamman ƙasashen Misra Suriya da ƙasar Iraki cewa mutane suna waƙafin makarantunsu da littafansu da kayan aikinsu ga ɗaliban ilimi ko ga wata makaranta wani ya sa sharaɗi kaza wani ya sa sharaɗi kaza wani ya ce bai yadda ba sai dai a karantar da kaza a makarantar nan makarantar nan nayi waƙafinta ne a karantar da Qur'ani kawai wani ya ce yayi waƙafinta ne a karantar da mazhabin malikiya kawai wani ya ce yayi waƙafin dukiya kaza ko kayan kasuwanci ko gidajen haya misali da suke yi irin nada cewa duk kuɗin da aka samu wanda aka yi generating daga wannan business din to a dinga aiki kaza da su a dinga ba ɗalibai masu karatun Qur'ani ko ɗalibai masu koyan ilimi kaza a dinga ba su ata a dinga ba su allowance duk suna yin wannan to kuma sarakuna musamman su kuma sai suka dauki ɗabi'ar tunda su suna da kuɗi suna da mulki sukan sa aje a nemo littattafai a wurare daban-daban kamar yadda wannan yayi baibar mai madarisul zahiriya maktabatul zahiriya kamar yadda abun nan yayi nizamul mulk wanda yake da almadrasatul nizamiya a garuruwa daban-daban wannan waziri na zamanin sarki na daular salajika malik sha haka kuma wannan sarki Salahuddin al-Ayyubi da wanda suka biyo bayan shi duk sun tayin irin wannan za su gina makarantu su cika da fai su sanya malamai suna karantawa suna biyan su to kuma har in za su mutu za su bawa suke cewa wannan makarantar ta ci gaba tabbata a wannan halin da daman su sun wanzu har zuwa zamanin da muke rayuwa a kasashen jazira da mawara an-nahari da suriya da sham da makamantan da suriya sham kenan da misra da ire-iren su wasun su da zamani yayi nisa an cinye guraben su an irin yadda aka saba an saida filayen an canza musu takaddu CFO an canza mallakar su da makamantan su karanta littafin ad-daris fi tarikh al-madaris zaka ji ire-iren waɗannan wasun su kuma wasu gwamnatoci ko wasu al'umma sun tsawara su yanzu haka da muke magana akwai da dama ire-iren sun zama jami'o'i ne ma wanda ake karantawa a zamanance karantar da addini da sauran ilmomi na rayuwa to sarakunan nan haka suka dinga wannan wakafin to akwai wannan sarkin mai suna abin nan ga sunan shi nan Al-Hasan ibn Muhammad ibn Qalawun zai zo mana magana akan shi gaba kadan insha Allah shine yayi wakafin wannan littafin yace hadha ma awqafa al-abdul faqiru ila Allah ta'ala wannan shine wakafin bawan nan mai bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki ala talabatul ilm yayi wannan wakafi ga dalibai sunan mai wakafin badali na fa'ilina awqafa shine Al-Hasan bin Muhammad bin Qalawun afallahu anhu wa huwa kitabul istiqama kaga anan an ambaci littafin al-istiqama din karara fin nazari to daidai nan daga kalmar fin nazari sai zama abinda ke wajen bai fito ba waqafan sahihan yayi wannan waqafi ne ingantaccen waqafi ya inganta shar'iyyan a shar'ance akwai sharuɗa na shari'a da suke bada dama kai waqafin abu na farko shine sai ya zama ka mallake shi mallaka ta shari'a kai kake da shi naka ne siya kai ko gada kai ko kai ka rubuta da kanka babu tarayyan mulkin wani babu shufa'a ba kayan gado ne kai da wani ba ba kayan zalunci ne da ka kwata ko ka ci da karfin tsiya ko kai amfani da karfin mulki ko sarauta ka kwace a gun wasu ba duk sai wannan sharadan sun cika tukunna sannan ya zama wanda wannan wakafin yana cikin hayyacin sa na hankali da abin nan da tamyizi ma'ana ba cikin maye yake ba ba cikin hauka ko dimuwa ko kuma ikrahi da muka yi magana an tirsasa shi bane ya zama ikhtiyaran yayi sannan ya zama ba a gargaran mutuwa ne san da zai mutu ba san da yake cikin hankalin shi da lafiyarsa da sauran shi malamai sun yi magana akan shedu wajibi ne zama akwai shedu imma shedu wanda ake a irin dadin suna yin sai a rubuta shedu a ce da wane sheda ne a irin zamanin yanzu babu lafi a sa hannu yadda ake ko kuma a dauka murya da hoto kowa ya gani anan kasa saboda ba saba ganin waɗannan abubuwan ba shi yasa san da malamin Mala Albani rahimahullahu ya wakafin wannan makarantar sai zama abin surutu da abin mamaki da wani garibi da sauransu saboda ba a saba ganin mutane suna irin haka a nan kasar ba kowa in zai mutu barin dukiyar shi yake kawai ga magada da haka in ya mutu da tatafan shi ne ga sunan wanda magadan ma saboda ka'idar bawashi da yake cewa magaji magaji galibi magadan ba malamai ne irin iyayen ba wasu ma ba abin da ya dame su ba kenan abin da ya dame su kawai su yi amfani da sunayen iyayensu su kai ga wani matsayi na daban can to sai su je kawai su wulakanta littafin su sai da su a raba su gado kawai shikenan a watsa makaranta hatta Ibnu Qayyim al-Jawziyya an zaku tuna anan mun karanta cewa littafin shi da ya bari wanda ya daga cikin mutanen da ba a ga littafai irin nasu wajen tara littafai da yawa ba amma sai da aka wayi gari mutane daga cikin danginsa sun yi shekara da shekaru duk in ba su da kuɗi sai su kwashi littafin shi kawai su kai kasuwa su siyar su samu kuɗi su kashi wadanda an raba gado an ba wasu to kaga gadon littafin aka baka kai ba dan makaranta bane sai dai ka nemi wani ustadi kai ka bashi sadaka ko kuma kai ta ajiyewa irin yadda wasu suke sai a kulla dakin a maida shi museum in an yi baki a dinga nunawa ana cewa ga dakin baban mu malami ne su kuma dukan su yan boko ne kawai wannan ya daga cikin asarar da ake samu idan aka bar kayan ilimi suka zarce suka zama kayan gado to sai Allah ya taimaki Malam Albani rahimahullah sai ya wakafa littafan sa da makarantar sa da duk resources din da suka shafi da a wannan sai mutane suka yi ta surutu mutane suka yi ta mamaki wasu suka yi ta ganin shi a matsayin kaman bai san abin da yake ba alalin kuma shine ya san abin da yake yanzu alal aqal yanzu da rasulsa shekara 5 ka san irin dumbularan da yake samu tayu kai da kake rayuwa ka yi laran da yake samu yanzu kullun za a karantar da addini a makarantar za a yi wa'azi za a yada kasusuwan shi za a yi karatun qur'ani hadisi fiqhu a yi sallah biyar da sauransu insha Allah duka Allah yana kamela da shi kaga me ya manta kenan ba abin da ya manta a duniya amma yawanci waɗanda suka mutu a wannan shekarun ko na baya ko kusanan wanda suka bama ƴaƴan su gado to ina gadan yake yanzu ƴaƴan da dai su raba gadan ne su cinye su manta da su su ci gaba da harkar su wani ma har ya koma talaka yadda yake bai ma tuna cewa baban shi ya taɓa mai dukiya ba inda an raba gadan makarantar nan kana jin tana na yadda take haka dinnan mu dinnan yanzu muna nan a wajen kowa da ya kama gaban su inda dinnan babu mai cin gadan nan kowa dan kallo ne baka cikin ƴaƴa ko iyaye ko mata ko kanne ba ma ka cikin wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum duk koran mu za a yi nan gaba ɗaya kowa ya tafi gidansu shi ma to wannan abin da Malam Albani yayi shine daidai jama'a Allah ya gafarta mishi na'am akan wakafi ai akwai Malam Dawud yake zai wa'azi akan wakafi to ai je yana nan dai akan shi bashi ne akan shi ko yes in na zo na shiga yanzu na kaga na mai shige ke kuma shine coordinator mu ko ba gaskiya ba eh Malam Dawud yana da lecture yake zai akan wakafi zan tana mishi in ce mun kawo wata gaba akan wakafi algatu malam har kuma an ce kaza ya kamata ka zo kai wa'azin nan akan wakafi dan mutane ma ba su san shi ba gaskiya ba su san shi a shar'ance ba ba kuma ba a saba da al'adar ba a nan kasar zaka yi mutanen mu uzuri cewa ba a saba da wannan al'adar ba ko ba gaskiya ba ba a saba ba to abinda ko ya zama ba a saba da shi ba babu mamaki dan mutane sun ji mamakin sa eh Malam Dawud yayi alƙawarin zai wannan wa'azi ko lecture akan waqafi insha Allah wallahu almusta'an to sai ce wafqan shar'iyyan sahihan shar'iyyan la yuba'u a kaida waqafi na shari'a shine ba a siyarwa wala yuhabu ba a yin kyauta da shi wala yuwarrasu ba a cin gado wala yakunu illa baya zama komai sai illa lillahi wato zai zama kawai za a aje shi ne gaba ɗaya kawai ya zama na Allah babu gado babu mallaka babu siyarwa babu kyautarwa babu komai da haka ina ƙara ma kaina nasiha da sauran al'umma su sani jama'a duk abin da yake cikin wannan waqafi na Malam Albani ba na kowa bane na Allah ne babu wanda ya mallake shi ya daga cikin wauta a cikin makarantar ta cewa wai ai makarantar mu ce eh makarantar mu ce ta fuskar cewa mu masu gudanar da ita ne dukan mu amma ba ta fuskar cewa mu mallake ta bane wannan bai baka damar ka sarrafa wani abu kamar naka kamar da kake sarrafa naka personal wanda ka mallaka kamar ka dauki wani abu ka kai gidanka ko ka matsa da shi ko ka bada kyautar shi ko ka juya yanayin sa baka da wannan yancin sai in abin da yake cikin ka'ida waqafin abin da ke cikin ka'ida waqafin to wannan ya halasta ai amma misali yanzu ba mu da yancin yanzu kawai mu ce bari mu maida kaza da malam ya bari kamar da tafai din yanzu misali to sai mu ce to bari za mu saka kuɗi a labaran nan duk wanda zai karatu sai ya biya kuɗi kaga ya koma ya zama ijara kenan to ba mu da yancin misali mu yi wannan saboda ya saba mu ka'ida waqafin ba mu da yancin yanzu misali mu ce to tunda makarantar nan yanzu fa ba a samun kuɗi bari mu maida wannan ɗakin da bari mu maida shi abin nan departmental store a zo a zuba kayan siyarwa a dinga shigowa ya zama supermarket ya saba wa ka'idar waqafin shi ma a maida shi wurin kasuwanci kenan misali ko to dole sai an kula da waɗannan a dukkanin waqafi yace bai yadda a siyar ba bai yadda a bada kyauta ba bai yadda a gada ba bai yadda abin ya kasance ga kowa ba sai ga Allah ila abadil abidina har abada وشرط النظر في هذا الامام yace sharadin mutun ya bincike akan a cikin ya duba a cikin wannan littafin da yake zancen ya samu gibi zamu karanta ne gurgurdan abin da muke tunanin haka ya kamata ya zama cewa shartun ala musta'iri, wanda za a baiwa alal littafin akwai sharadi birhanin maqbudin, sai ya bada jingina wani abu. Ba za a baka littafin aro ba sai ka aje wani abu jingina, kamar yanda misali a ce sai ka aje ID card ɗinka, ko sannan za a baka alal littafi a library, saboda in baka dawo da shi ba an san inda za a neme ka, an san inda za a ganka. Ko kuma watakila a zamanin su zaka aje wani abu naka ne mai daraja ko kuɗi wanda suka kai kimar littafin ko makamanci haka, gwargwadon dai abinda ya kama na yarjejeniya. Yuhfadu inda, wanda za a kiyaye shi a wurin a wurin, wala yajibu bihi akthara min thalathati ashhurin, kuma ba a yadda ya wuce wata uku a hannunka ba littafin in ma ka ara. Kamar yadda har yanzu misali a zamanance library suna da ka'ida na maximum time da za a iya baka na aro, wanda in ka wuce wannan lokacin sai ka biya haraji na ƙarin kwanakin da ka yi, in dai ba sun yi amnesty ba kamar yadda suka saba. Wa yakunu mafar li thubuti al-i'arati, kuma dole sai an samu bayani akan lalle wane ne ya ara, a rubuce cewa wane ne ya ara. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, wanda duk ya canza wannan ka'ida bayan ya jita, to ka san sauran kenan ko. Yace yayi wannan ibtiga'a wajhillahi, yayi wannan waqafin ne dan neman samun shiga a wurin Allah. Wazulfa ladaihi, da samun kusanci a wurin Allah. Yawmal hasara, ranan nan ta shiga cikin nadama, ta shiga cikin da na sani wannan nadama ce. Allah ka tsare mu daga nadama. Walahu yace yawma tasi'i jumadal akhira, yayi wannan waqafin ne a ranar 9 ga watan jumadal akhira, sanata 55 wa 700, shekara ta 755 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, kamar shekara 684 kenan a yau. Wa kafa billahi shahida, wata ta hadhihi al-ibarat mayali, karkashin wannan zancen kuma sai aka faɗi wannan kalma kitabul kalimatus sunniyat fi qawlihi ta'ala ubashir alladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat, aka saki maimaita sunan littafin kenan. Duk wannan abin da ke cikin page na farko ne, kama a ce safatul gilaf. Wata ta hadhihi al-ibarat ila al-yamini yujadu khatmul maktaba, karkashin wannan zancen kuma ta bangaren dama akwai stamp, shine khatam, kan sarki da aka buga na wannan maktaba library. Wa kalimatuhu ghairu wadiha, abin da ke jikin kan sarkin bai fito ba, ba zai karanta ba, galibin stamp an buga shi ko da ma a yanzu ne impression din ba dole iya karantuwa ga kowa ba ko, to balantana kuma an dade zamani ya tsau, zaka yi cewa kalimatu ghairu wadiha, menene asalin abin da ke rubuce a cikin kan sarkin bai karantu ba. Wa ila yasarihi kutiba mayali, ta ainihin wato hagu kuma ko hagu da wannan rubutun, sai aka rubuta mayali, aka rubuta tamurru sanat 97 mawa'id, aka rubuta cewa lafazin kwanan wata ne sanata 97, a zahiri ba'dal mi'ati sabi'a din kenan, wannan sunan wata ne na lissafi irin nasu na can shine laf. Sai kuma aka sa mawa'id, wato littafin yana cikin littattafai na wa'azi, walakin alaiha shatabun, sai dai wannan rubutun an soke shi, shatab shine an yi kansilin din shi, an ja layin sokewa akan shi, kamar shi ma bai karantuwa da kyau kenan. Wa zahirun min hadhihi al-ibarati anna tarikh al-waqafiyya huwa sanat 55 wa 700, abin da yake bayyana a gare ni dangane da lokacin da aka bada waqafin littafin shine shekara ta 755, wa anna al-kitaba min al-kutub allati awqafaha as-sultan Hasan bin Sultan Nasir Muhammad ibn Qalawun, cewa wanda ya waqafa littafin nan shine wani sarki mai suna Al-Hasan, sarki Al-Hasan dan gidan sarki Muhammadu Nasir ibn Qalawun. Wa sultanun Nasir huwa alladhi asar ibn Taymiyyah, shi An-Nasir Muhammad Qalawun shine sarkin da suka yi zamani da Ibn Taymiyyah, baban shi wannan Al-Hasan din kenan. Wa kanat lahu ma'ahu waqa'u kaseera, da shi tsakanin shi Ibn Taymiyyah akwai tatabur zame yawa, shine wanda Ibn Taymiyyah ya mutu a gidan yare shi kenan, in kun tuna a baya mun magana akan shi cewa wannan abun ya bata mishi gaba da tarihin sa. Sarki ne wanda yake yana da tarihi mai kyau ta fuskar yaƙe yaƙe da futuhat da kawo al'amura na ci gaba ga al'ummar sa, kyautata rayuwar al'umma da kawo musu aminci da bude makarantu, asibitoci da sauransu. Amma wannan abin da ya faru na cewa babban malami irin Ibn Taymiyyah ya mutu a gidan yaron da suka kulle shi bisa zalunci, to wannan sai bata mai gaba da tarihin sa. Shi An-Nasr Qalawun, baban su Qalawun sarki ne, duka waɗannan sarakuna ne na al-Mamalik. Qalawun da ya rasu sai mulkin ya kuma hannun ƴaƴan shi, kafin shi wannan An-Nasr din sai da mutum biyu suka yi. Akwai wanda shi ya fara yi babban dan nasa, sannan sai kuma aka kashe shi aka daura wani mai suna Muzaffarul Qalawuni. Daga Muzaffar din ne wanda yayi kamar wata 15 ko 16 shekara ɗaya da ƴan watanni yana mulki, shi ma aka samu matsala aka sake kashe shi. To shine sai aka sanya shi wannan Al-Hasan ibnu Muhammad An-Nasr Qalawun. Duka tarihi ne wanda yake mai tsayi in ka koma littafin littafan tarihi kamar littafin malam wannan As-Sullabi yayi magana akai Al-Khutat na Maqarizi, littafin tarihohi ire-iren wannan da suka shafi wannan zamanin, littafin Ibnu Hajar Al-Asqalani Inba'ul Ghumar, da littafin malam Khalil Ibnu Aybakin As-Safadi shine Ayanul Asri wa Awanun Nasar, da zaka samu maganganu da suke da alaka da wannan, da littafin Ibnu Al-Imad Al-Hanbali shine Shajaratu Adh-Dhahabi fi Akhbari Man Dhahab. To wannan sarkin shine wanda ya wakafa littafin. والسلطان الناصر هو الذي عاصر ابن تيمية وكان له معه وقائع كثيرة. وأما ابنه السلطان حسن فقد ولد سنة 36 بعد المئة السابعة. شوانن سركي وندعي كمشي الكنية دا أبو المحاسن محمد الحسن ابن محمد الناصر بن قلاون أنهي بيش أشكات قريبا كوي نيدا 30 دا شدا كما شكرا قريبا كوي دا أكو كنا ينزل. An zaɓe shi yana yaro ƙanƙani dan shekara kamar 13 aka nada shi halifa, kuma ya shiga cikin fitintunu da rigingimu iri daban-daban. Bayan ya zauna zaman halifancin a matsayin yaro, daga ƙarshe suka cire shi suka kulle shi a gidan yari. Bayan ƴan shekaru kamar shekara 2 da rabi suka sake fitowa da shi, aka maida shi kan al'arshin shi. A lokacin kuma yayi ƙarfi, ya zama jajirtacce, yayi maganin da dama daga cikin wanda suke kawo mishi matsaloli a cikin gwamnatin sa. Daga ƙarshe kuma suka kashe shi. Wani babban waziri nashi ya hada kai da sauran manyan komandojin, aka mishi kofar rago a wajen wani yaki, suka kashe shi kisan gilla. Zamanin dama da suke cike da rudani sosai na siyasa a wannan yanki na Misra da Sham, sarakunan mamalik al'amarin su mai tsayi ne da tarihin su, ba nan ne mahallin sa ba. Ba da wafat Ibn Taymiyyah, bayan rasuwar Ibn Taymiyyah sanata 28 بعد المئة السابعة. kaga an haife shi 736. Ibn Taymiyyah ya rasu 728, ma'ana bayan shekara 8 kenan da rasu Ibn Taymiyyah aka haife shi. Kuma mun gane dan daga shekara ta 728 zuwa 736 zaka samu shekara 8. To an samu rasu Ibn Taymiyyah da shekara 8, sannan aka haifi mashi sarkin. Wafatu walidihi As-Sultanun Nasir, yayin da mahaifin shi wannan sarkin As-Sultanun Nasir shi kuma ya rasu ne sanata 41, shekara ta 741, kamar shekara 698 kenan, bayan shekara 13 kenan da suka biyo baya daga sanda aka haifi dan. Wa qad buyi'a bis-sultana, an yi ma shi yaron mubaya'a, shi wannan Abul Mahasin an mishi mubaya'a da shugabanci sanata 48, bayan rasuwar mahaifinsa da shekara 7, shekara ta 748 kamar shekara 691 kenan yau. Ba'da maktali akhihi al-Muzaffar, bayan an kashe dan uwansa yayansa mai suna Muzaffar, shine Haji Ibn Muhammad Ibn Qalawun. Haji haka suke ce mishi, kamar da ake cewa Alhaji da Hausa. An ba da labarin cewa an haife shi ne akan hanyar dawowa daga aikin haji ko tafiya aikin haji sai aka same suna haji ana ce mishi al-muzaffari al-muzaffari yaya yake ga wannan da ake magana al-hasan din to shi ma sojoji ne suka kashe shi jin mulki ne kullum ake saboda gwamnati ne dama kai da kai gwamnatin soja haka take tun daga kan sarki binnan al-malikun nasir ayyub wanda shine sarkin da ya dinga sa kuɗi yana siyo waɗannan bayi ya tafi ƙasar Turkiya ta yanzu kenan da ire-iren su da ƙasashen India sai ya je ya siyo bawa guda 1000 lokaci daya wata ne ya je ya siyo wasu guda 1000 sai dai tara bayi sun fi 20,000 mazaje wasun su an musu fidiya kuma galibin su an musu training na soja ƙwararru ne to sai ya zama su ne gaba ɗaya komai a daular yadda kaga dai sojoji suna da training suna da bariki suna da mukamai suna da kaza suna da tsare-tsaren su ana musu promotion ana ba su albashin su da allowance su da komai to sai ya zama ana nan da malikul salihu ayyub ya rasu sai ma tashi ce ta hau mulki saboda dan shi a lokacin kankanin yaro ne ita ce da suke ce mata al-khatun shajaratud dur to wannan mata ta auri wani daga cikin su shine al-amiru aibak wanda komanda ne cikin komandojin waɗannan sojoji a sanadiyar haka ya kwace mulki daga hannunta daga bayan ta zo ta kashe shi ma yana wanka a cikin su ta taka mishi wuka a kirjin shi ta kashe shi ita ma daga baya wasu sojoji suka kama ta aka kashe ta duk dai abu da ya zama dai kisan kisa da ɗaukan fansa to mulkin da ya dinga watan garidiya har ya faɗo hannun wani komanda mai suna Az-Zahiru Baybars Al-Bandaqdari wanda shine ya samu ya daidaita al'amura ya shekara wajen 26 yana mulki kuma a lokacin yayi futuhat masu yawa diddal tatar da al-Firanj sojojin musulmai suka gabayen tatar wanda sun damu kasashen musulmai a lokacin suka kuma gabayen turawa wanda su ma suke ta hauruwa daga kasashen su na Ingila da Faransa suna kawo farmaki gwamnati zona lafiya lau to ana zaune haka kuma shi ma suka sa mishi guba ya ce ya mutu ƴan kusa da shi to wannan kalawun din babban komanda ne a cikin sojojin shi shi kuma sai ya dare mulkin shi kuma daga nan ƴaƴan shi suka hau to haka dai abin ya ta zama dai gashi nan gashi ga kamar shi tarihi ne wanda yake mai cike da rudani kwarai da gaske amma yana bukatan zama na musamman don nazarin sa to har dai mulki ya kawo kan ƴaƴayen waɗannan yadda kaga ana mulkin soja a wuraren da ake mulkin soja haka ake in sarkin yana mulki kuma akwai na kusa da shi in suka ga abin da yake yi bai yi musu ba sai suka kafa wani dan committee nasu na ƴan tawaye su shirya mishi gadagare su mai juya mulki sun juya mulkin kuma su dauko wanda suke so su saka yawanci za a buƙaci wanda ake so an saka shi din ne ya dinga yin abin da ake so wani kuma zai ga tofa inda shike da mulki ba zai yi abin da ake so ba sai abin da shi yake so in suka ga ba su yadda ba kuma su sake cire shi ko kuma Allah ya taimake shi kuma ya kashe su duk ana yin wannan da aka mulki jama'a bala'in da ke cikin shi na da yawa an yi halifa fa wanda ya kashe baban shi mahaifiyar shi fa jama'a yes ka je karanta tarihin Ummul Muqtadir danta Al-Qahir bi amrillah shi yasa aka kashe ta uwar shi ce domin wanshi Al-Muqtadir ya bata abin nan tana da tacewa sosai a gwamnatin shi tunda karamin yaro ne shi ma san da ya hawo ita take fadan komai ta tara dukiya ta yi arziki ta fi gwamnatin kuɗi kuma asalinta baiwa ce to da aka yi haka da aka zo aka cire Muqtadir su mu'ini suka cire shi shi ma ƴan fada shi ne suka cire shi suka kulle shi a gidan yari daga baya suka kashe shi sai aka daura kanin shi sai kanin ya je ce ma mahaifiyar to ta kawo duk kuɗin take da shi a koma da shi baitul mali tace san ba zai yi ba kawai sai aka kama ta a kai ta gidan yara aka kula ta aka dinga mata bulala mahaifiyar shi ta haife shi akan kuɗi da mulki daga ƙarke dai ta mutu saboda wahala azaba shi kuma da Allah tashi kama shi wanda suka daura shi daga baya suka cire shi suka zo suka dinga mishi lalas a ido za a sa karfe a wuta sai yayi zafi a nana mai a jikin idon shi kaga wannan alakin uwa kenan ko to duk wannan a cikin tarihin gwamnatocin da aka yi shi Allah ya tsare mu kisa ka kyale masu mulki kawai su mulkin su kai ka harkar ka in dai kai ba mai mulki bane kai ma amma zaharu safha to sai ya ce amma zahru safha, bayan takaddar kuwa, bayan wannan takaddar, wa huwa awwalul kitab, kaga yanzu page na farko da yake mana magana wanda shine batnu safha, a cikin shi ne da akwai waɗannan bayanan akan sunan littafin da labradin da catalog number din shi da kaza. To sai kuma da an juya takarda, wannan in ka juya takarda yace wannan shine awwalul kitabi, shine farkon littafin, wa huwa fa huwa mawjudun bayna dayil qari, shine zaka ganshi idan ka bude can farkon littafin bayan da an gama wannan muqaddima, shine farkon littafin. Wa kama zakartu fi ma sabaqa yantahi juz'ul awwal min tab'atina likitabil istiqama, kuma idan ambata juz'in farko na littafin yana tikewa ne inda va wato zaharul waraka kenan a jikin bayan takarda ta 124 min al makhtuta, rubutun hannu. Wa yabda'u al juz'u athani, juz'i na biyu kuma na farawa zaharul waraka, shi ma a wannan dai warka din ta 124, wayantahi inda zahar, yana karewa ne a jikin warka ta 201 kama qaddamtu. Wa akhiru ibaratil kitabi hiya, karshen abinda aka rubuta a littafin shine wa minhum man tajtami'u fihi ar-rahba war-raghba, ana samun cikin mutane wanda zaka ga tsoron Allah da kwadayin rahama Allah sun hadu a cikin sa. Fa yakhafu fil imtina'i min al-azabi, sai ya dinga jin tsoro na azaba Allah. Wa yu'ti, kuma yakan yi abin da zai na bayarwa alal mutawati al-iwad, alal mutawati da san ran shi, da san shi al-iwad, ya bada mukafa'a. Shine karshen kalmar da za a zo a karanta. Wa ba'daha kutiba ma yali, bayan wannan kuma sai aka rubuta wannan zancen akhirul juz'u athani, karshen juz'i na biyu. Wa ba'daha miqdaru kalimataini mamhuhataini, bayan wannan rubutun akwai kuma gurgurdan kalma guda biyu wadanda aka goge su. Wa ghairu zahiratain, wanda ba wa ghairu zahiratain, wanda ba su tafili ba, kama tujadu kalimatun ghairu zahira fi awwal as-satr ath-thani, kama inda kuma akwai wata kalma da ba ta fito ba a farkon layin da ke biye da wannan. Wala Allah hadhihi al-kalimat kana fiha unwanul kitab, tayi waɗannan kalmomin a cikin su akwai sunan littafin amma bai fito ba. Wa ba'da zalika kutiba ma yadi, daga nan kuma sai aka rubuta wannan zancen alhamdulillahi wahdahu wa salawatuhu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salamihi, godiya ga Allah shi kadai, salati da sallama a bisa shugabanmu annabi Muhammadu da sahabban shi da alayensa da sallama gaba ɗayan su. Wa ba'da zalika bayadun, bayan nan kuma sai farin waje ne bi miqdari kalima, gurgurdan tsayin kalma daya. Thumma kutiba ma yadi, sannan aka rubuta thumma takammala fi nisfi min shahri safarin sanata 17 wa 700, ce sa'annan kuma aka cike wannan rubutu a 10 a tsakiyar watan safar shekara ta 717. Wal kalimatul akhiratu wadihatun tamaman, waɗannan kalmomi na ƙarshe su ko sun fito ƙarara. Wa hadha yadullu ala anna hadhihi nuskhata, wannan cewa shekara ta 717 yana nuni izuwa ga cewa wannan kofin littafin hadhihi nuskhatul khatiyya qadimatun, tsohon kofi ne, tamma naskhuha, an rubuta ta fi hayatil muallif, ibn taymiya yana raye sanata 17 wa 700, tunda shi ya rasu ne shekara ta 724, kaga yana raye kenan aka yi wannan, ya rayu bayan wannan rubutun kwatankwacin shekara 7. Walakin yabdu annaha nusikhat fi misra, amma kuma ga alama a ƙasar misra aka rubuta, bi dalili annaha kanat min awqafi sultan hasan ibn muhammad ibn qalawun, kasancewa an ce waqafin wannan sarki ne na ƙasar misra. Wa hadha yadullu ala anna ibn taymiya lam yatli alaiha, wannan yana nuni zuwa ga cewa ibn taymiya bai ga wannan kwafin ba, li'annahu kana fi sanati 17 wa 700 fi dimashqa kama na'lam, saboda a daidai wannan shekara ibn taymiya baya kasar misra, yana kasar dimashq, ya riga ya ban misra a daidai wannan shekarar da aka ce an yi wannan rubutun. To kuma muna sa ran rubutun ya zama na kasar misra ne, sannan baya misra san da ake rubuta, da haka akwai ba'ud, akwai nisantar yuwar a ce ya ga rubutun hannun nan da idansa, akwai nisa akan haka. Ina ganin sai mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.